الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا شابكوينكو شابكوي قوتن جماد الآخرة hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1445 wadda ta yi daidai da 30 ga watan 12 miladiya ta 2023 kamar yanda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Tarbiyatul Aulad fi Dawil Kitabi wa Sunnah littafi ne wallafa Dr. Abdussalam Ibn Abdullah Sulaiman rahimahullah ko hafizahullah ta'ala wannan kuma shine darasi na uku a cikin wato darussan da muka gabatar a cikin wannan littafi a darasi na farko da mun yi kamar muqaddima ne na wannan littafi inda a darasi na biyu kuma muka shiga cikin samimud dars to a darasi na biyun mun tattauna abubuwa kamar haka addu'ar annabawa da managartan bayi na Allah madaukakin sarki ya ba su zurriya an samu annabawa sun roki Allah madaukakin sarki ya ba su yaya nagari haka salihan bayi sun roki Allah madaukakin sarki akan ya azurta su da yaya nagari mun karanta addu'ar da annabi Zakariya yayi wajen roƙon ubangiji madaukakin sarki ya bashi zurriya tayyiba rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a haka salihan bayi inda muka karanta fadin Allah wallazina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lilmuttaqina imama wannan kenan sannan a gaba ta gaba mun tattauna fa'idar dake tattare da haifar da na kirki da na kwarai lalle akwai fa'ida mai tarin yawa game da mutun ya dace Allah madaukakin sarki ya azurta shi da yaya nagartattu kai da nagari ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah madaukakin sarki domin yana daga cikin hannun jarin da bayan mutun ya koma zuwa ga Allah zai ci gaba da cin gajiyar wannan hannun jari har zuwa ranar da za a nada kasa kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum ya mutu ko dan adam ya mutu to ayyukansa sun dakata sun tsinke sai fa idan yana daya daga cikin koya wato bar daya daga cikin abubuwa guda uku ko dai sadaka mai gudana ko kuma ainihin wato ilimi da ake amfana ko kuma da nagartacce da yake yi masa addu'a a karkashin wannan mun karanta can kasa mun karanta abubuwa wajen guda bakwai da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace suna riskar mumini bayan ya mutu in ya bar ilimi da ya koyar ake yada shi ko ya bar da nagari ko kuma ya bar alqur'ani ko kuma ya gina masallaci ko ya gina wani gida saboda matafiya ko kuma ya tona burtsatse ko bohol ko kuma ya bada sadaka wanda ya fitar da ita daga cikin dukiyarsa lokacin yana lafiya kalau lokacin yana raye wayannan abubuwan duk suna riskar mutum bayan ya mutu daga ciki har da nagartaccen da to bayan hadisan duk da muka karanta sai kuma muka karanta gaba
da take magana akan wajibi ne yi wa ƴaƴa tarbiya su zama mutanen kirki. Lallai babu daga kafa anan, wajibi ne ga duk wanda Allah Ta'ala ya azurta shi da ɗa, to yayi iyakar iyawarsa wajen tarbiyyantar da wannan ɗan ya zama nagari. Wannan wajibi ne akan uba, kuma wajibi ne akan uwa kulawa da tarbiyyar ƴaƴa akan su zama nagartattu ta yanda za su zame musu kyakkyawan aiki bayan wato a rayuwarsu da kuma ainihin wato bayan mutuwarsu. Mun karanta fadin Allah Ta'ala, ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, har zuwa karshe. Mun karanta fadin Allah Ta'ala, wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa. Mun kuma karanta hadithun kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dukkaninku makiyaya ne kuma kowannenku Allah zai tambaye shi game da kiwon da ya bashi. Aka faro ta kan shugabanni, aka dawo kan magidanta, aka koma kan ainihin wato matan gida, aka kuma dawo kan harta yaran da suke ayyuka a ƙarƙashinmu, dukkaninsu makiyaya ne. Mun karanta wani hadithi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, ku umarci ƴaƴanku da yin sallah tun suna ƴan shekara 7 dan tabi jikinsu, su saba da ita, ta zama ƴar gida a wajensu. Idan sun kai shekara 10 aka ga har yanzu ba ta ratsa jikinsu ba, to ana iya tsaurara mataki har yana iya kaiwa ga yin duka ko bulala, dan ɗa ya fahimci mahimmancin sallah, domin an shekara 3 ana ta horansa, ana ta bashi training akan ya dinga sallah. Sannan kuma a raba ainihin wato wurin kwanciyarsu, idan a haɗe suke maza da mata, a ware in sun shekara 10 maza wajensu daban, mata gurinsu daban, kuma a hakan ma mazan kowa da gurin kwanciyarsa, haka matan kowace da wajen kwanciyarta. Mun karanta hadithi na ƙarshe a wannan, inda muka karanta hadithin Abdullahi bin Amr da manzon Allah yake cewa, kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut, ba daidai bane magidanci ya zamto baya kula da gidansa, baya daukan dawainiyar iyalansa, baya ciyar da ƴaƴansa. Wannan laifi ne mai girma a wajen Allah. To wannan shine inda muka tsaya. Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala, al hidayatu naw'ani. To an ce kai iya bakin kokari ka shiryar da ƴaƴanka, ka dora su akan shiryayyar hanya, ka dora su akan tafarki nagari. To sai malam yace shiriya iri biyu ce, akwai wanda kai a matsayinka na uba zaka iya, akwai kuma wanda sai Allah madaukakin sarki shi kadai ke iya wannan shiryar. A matsayinka na malami akwai shiryar da take hannunka wanda zaka iya yi, zaka iya tarbiyantar ka kuma shiryar da dalibanka ko almajiranka. Akwai kuma shiryar da kai a matsayinka na malami mai karantarwa, ko a makarantar allo, ko a makarantar islamiyya, ko a kowane gurin karantarwa, to akwai shiryar da kai ma bata hannunka, tana hannun Allah madaukakin sarki. To shi yasa dan ka gane wace shiriya ce take hannunka, dan kan mutane su watsar kawai ka ƴaƴanka su lalace, ka ce to ai in Allah ya so za su shiryu za su shiryu, wanda Allah ya shiryar da shi shine shiryayye, wanda Allah ya batar da shi ba yanda za a yi da shi. A'a, ana so a gaya ma shiriya iri biyu ce, akwai wanda za ka iya, akwai kuma wanda ba za ka iya ba, sai dai a barwa Allah madaukakin sarki. Shi yasa sai malam yace al hidayatu naw'ani, shiriya nau'i biyu ce. Wa kathirun minan nas man la yafma wa kathirun minan nas la yaf'alu al asbab allati tu'inuhu ala tarbiyati abna'i wa la yabdhulu al asbaba allati yansha'u al ibnu bi sababiha ala taqwa wa hubbul khair wa hubbil khair fa yaqa'u ibnuhu fil ma'siya bi sababi idha'in nas wal hidayatu naw'an. Malai yake cewa wa kathirun minan nas, mutane da yawa, la yaf'alu al-asbab, mutum sai ya nada hannu, shi bai kwabi dansa ba, bai kai shi makaranta ba, bai kai shi, bai tarbiyantar da shi ba, bai kai shi inda za a tarbiyantar da shi ba, bai yi riko da dukkan wani sababi da ake bi, allati tu'inuhu, wanda bin wannan sababin da bin wannan hanyar za ta taimaka ala tarbiyati abna'ihi, akan tarbiyantar da ƴaƴansa. A matsayinki na uwa akwai hanyoyi, akwai sabubba wa'anda in kika bi su cikin yardar Allah da taimakon sa, ƴaƴanki za su zama masu tarbiya. Akwai sabubba da hanyoyi da in ka bi su a matsayinka na uba, ƴaƴanka za su zama to masu tarbiya. To sai mutum ya kibruko da wannan sababin. Yanzu dukkaninku kuna so ku ji karatun tarbiyatul aulad, amma ba ku yi zaman ku a gidajen ku ba sai kuka biyo sababin da za ku ji tarbiyatul aulad a yau shine sai kuka baro gidajen ku kuka taho makaranta kaga kamar zuwan ka nan makaranta sababi ne na ka samu fahimta ko ka ji karatun tarbiyatul aulad mutumin da yake son yayi kasuwanci ruko da sababi shine mutun ya nemi jari ko kuma mutum ya samu uban gida ko mutum ya samu shago ko tebur wanda zai kasa kaya ya dinga yin kasuwanci idan mutum yana son yayi tafiya to zai shirye kayansa ya tafi tasha ya biya kudin mota wayannan duk ruko ne da sababba mutum ba zai ce yana so ya je ainin Maiduguri kawai shikenan so yake gan shi a Maiduguri babu wani sababi da yin shi gashi a gida bai fita ba ballantana ya je tasha ballantana ya biya kudin mota mota ta tsika a dauke shi a tafi da shi kaga ko shakka babu wannan rashin ruko da sababi ne da aka ruko da sababi shine ita kanta tarbiya akwai sababban da in ka rike su da yardar Allah ƴaƴanka za su zamanto masu tarbiya to sai malam yake cewa da yawa daga cikin mutane ba su yin aiki da waɗannan sababba din waɗanda za su taimaka musu akan tarbiyar ƴaƴansu wala yabzulul asbaba sai ka samu mutum baya yin kokari kwata-kwata wajen yin wato ruko da waɗannan sababba allati yansha'ul ibnu bi sababiha wanda da ɗansa zai iya tasowa ta sanadiyar bin waɗannan hanyoyin ala taqwa ɗansa ya taso akan tsoron Allah wa hubbil khair ɗansa ya taso wajen san alheri akwai waɗannan hanyoyin da in ka bi su to lalle ko shakka babu ɗanka zai zamanto ya taso akan taqwa sannan ɗanka zai zamanto ainihin wato yana ya taso da san alheri fa yaqabunuhu to sakamakon kin bin wannan hanyar sai ɗansa ya fada fil ma'asiyati cikin saban Allah bi sababi iza'in nasi ta sababin cutar da mutane sai mutum ya zama dan daba ko ya zama dan fashi da makami yana cutar da al'umma ta dalilin rashin ruko da sababi da iyayensa ba su yi ba wajen ya zama mai takawa ya zamto mai san alheri wal hidayatu naw'an kenan hidaya shiriya iri biyu ce hidayatu dilalatin wa irshadin wa bayanin akwai hidayatu dilalatin wato shiriya wadda take ta dilalatin nuni wa irshadin da shiryarwa wa bayanin da bayani wannan dilala ce mutum sai yazo ce assalamu alaikum kace wa alaikum assalam da Allah ina so in je yan katako na fata an gane to yanzu bayanin da kai masa kace to ai ba wata wahala yanzu idan ka kama hanya daga nan kar kai kwana ko ina daga nan kana zuwa zaka ga masallaci a hagu da kai ka wuce masallacin kana karawa da masallaci zaka ga titin yayi kudu da arewa to tsallaka shi kana tsallaka ka shi kaje yan katako wannan kaga abin da kai masa dilala kai masa irshad kai masa bayani kai masa to yanzu wannan sai ka ce a to in Allah ya yi zaka je yan katako kawai zaka je yan katako har sai na yi ma wani bayani har sai na nuna maka kawai kai ta lalibe in Allah ya sa zaka je yan katako kaga wannan shiriya ce da kana mallakanta to wannan ita ake kira hidayatu irshad wani bai kyautu ba a ce kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza abu kaza in mutum yana yin sa zai zama mutumin banza a wajen Allah madaukakin sarki abu kaza in mutum yana yin sa zai zama ba shi da mutunci a cikin jama'a abu kaza ko in mutum yana yi zai zama masoyin Allah zai zama to mutumin kirki zai zama nagari kowa zai dinga sha'awar sa kowa zai dinga son yi mu'amala da shi kaga wannan kana zaunar da danka kana nuna masa to kata kata baka magana da danka ko baka zaunar da shi ka nuna masa rayuwa ko ka nuna masa abi ya dace abu kaza bai dace ba to kaga wannan shiriyar kana mallaka ta kai ne kake yi da haka wannan ita ake kira da hidayatu dilalatin wa irshadin wa bayan kuma wannan ita annabawa suke mallaka ita malamai suke mallaka ita iyaye suke mallaka wajen tarbiyantar da yayansu wa hadhihi mutalibun bihal jami' irin wannan shiriyar ita ake neman kowa da kowa ya yi ta wannan ita ce shiriyar da ake nema a wajen kowa ana neman ta a wajena ana neman ta a wajenka ana neman ta a wajenmu gaba daya wa hiya dilalatun nasi shine shiriyar da mutane da nusantar da su ilal khairi zuwa ga aikin alkhairi wa hafuhum ala fi'il alkhairat da kwadaitar da su akan aiwatar da ayyuka na alkhairi wa tarkil munkarat ko wa tarkul munkarat wato da kuma barin ainihin wato munkari ko wa hafihim ala fi'lil khairat wa tarkil munkarat wato wannan ita ce shiriyar da mutane ake son kowa ya zamto yana da ita nusantar da mutane kwadaitar da su akan aikin alkhairi sannan da kuma dakile su akan aikin da yake na munkari wa hiya al-madhkura fi qawlihi ta'ala irin wannan shiriyar ita ce shiriyar da Allah ya faɗa cikin Al-Qur'ani wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratil lahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ila Allah tafsirul umur Allah ta'ala yake cewa wa innaka haqiqa kai ya Muhammad sallallahu alayka wa sallam latahdi kana shiriyarwa ila siratin mustaqim izuwa ga tafarki mai kake madaidaici kaga wannan shiriya ce da Allah madaukakin sarki ya tabbatarwa manzon Allah yana da irinta shi yasa Allah ta'ala ce wa innaka haqiqa kai latahdi lalle kana shiriyarwa ila siratin mustaqim izuwa ga tafarki wanda yake madaidaici suratul shura aya ta 52 wannan ita ake kira da hidayatu dilalatin wa irshadin wa bayanin duk wani malami da zai hau ko ya hauka munbari ko ya zauna a masallaci ko da almajirai da yawa ko kadan manya ko kanana mazan su da matan su abin da yake so ya shiryar da su shine irin wannan shiryar hidayatu irshad dilala wa irshadin wa bayani shi yasa zai iya sai ya gama wa'azin nasa wani ya kada riga ya ce zan Allah rabu da shi zancan banza kawai to ya zaka yi da shi ko sai ka gama kai awa 1 minti 30 50 ka gama ya ce ƙarya ne ko ya ce bai yadda ba yanzu abinda kake mallaka kai mai bayani ya karba abinda ka gaya masa kuma wannan ba a hannunka yake ba kai ma danka abinda yake hannunka shine nuna masa kaza mai kyau ne kaza ba kyau in ka bi kaza hanya ce mai bullewa hanya kaza kuma ba ta bullewa kenan sai ya mai da kai shawara ki ya ki karbar shawarwarinka sai ka rabu da shi abinda annabi Nuhu yayi wa ɗansa kenan ya nuna masa cewa ya hau jirgi ya yi imani da shi domin a cikin yin imanin da shi tsira da kuɓuta take a wajen Allah da kuma azabar Allah amma ya ce sa'awi ila jabalin yasimuni min alma kaga tattaunawa ce yace ka hau irkan ma'ana wala takum ma'al kafirin haka annabi Nuhu yace wa ɗansa hau jirgin nan tare da mu karka zama karka kasance tare da kafirai sai dan yace sa'awi ila jabalin wato sa'awi ila jabalin yasimuni min alma sai ce kai abba ni ai gaskiya zan tattare izuwa ga wancan dutsen zai tsare ni daga wannan ruwan da kake cewa za a yi wanda zai halakar da mutane annabi Nuhu bai gaji ba ya sake ce masa la asimal yawmin min amrillahi illa man rahim babu kubuta babu tsira daga azabar Allah a yau sai wanda Allah ya masa rahama ya shigo jirgin nan wa hala bainahum almauj fa kana min almugharikin yake hawa to laifin annabi Nuhu ne yanzu laifin annabi Nuhu shine yake mai bayani amma yayi mai bayani ya shiryar da shi yayi masa dilala to kuma yanzu karbar shi wato bayanin ba wajibi bane akan annabi Nuhu sai ya tirsasa masa ya karbi bayani ya da ya mai bayani idan akwai tawfiki daga Allah shikenan sai ya karba shari'a ta biyu hidayatu tawfiq wal ilham wal qabul hidayatu tawfiqi wal ilhami wal qabul wato shari'a ta biyu ita kuma ita ce shari'a at tawfiq gaman katar dace wal ilham da ilhama wal qabul da karba wannan shari'a ce ita ma nau'i ne na shari'a bayan an yi wa mutum bayani ya gane bayanin to kuma ya karbi wannan bayanin da aka gaya masa na gaskiya yayi aiki da shi wannan tawfiki ne daga Allah wannan dace ne daga Allah in Allah ya datar da shi sai ya karba yayi aiki da abun kuma ya ga fa'idar abun wannan ilhama ce daga Allah in Allah ya kimsa masa sai ga abin da ka faɗa din ya kimsa masa shi a zuciya ya yadda kuma karshe sai ya karba shine alqabul in ya karba shi kenan wa hadhihi to irin wannan shari'ar la yamlikuha illa Allah ba mai mallakarta sai Allah ko annaba ba sa mallakar wannan shi yasa kaga annabi Nuhu da yana mallakar wannan da dan sa bai halaka ba da yana mallakar wannan da matarsa bata halaka ba annabi Lut da yana mallakar wannan da matarsa bata halaka ba annabi Ibrahim da yana mallakar irin wannan shari'a ta biyu da babansa bai halaka ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yana da wannan da irin bakwannin sa Abu Lahab da Abu Talib duk da basu halaka ba. Na fata an gane, amma shiriya ce wadda wannan tana hannun Allah. Fa innahu subhanahu yahdi man yasha'u bi rahmati, domin Allah subhanahu wata'ala yana shiryar da wanda yaga dama ne da rahamarsa. Qala ta'ala, Ubangiji ta'ala yace innaka la tahdi man ahbabta, haqiqa kai baka iya shiryar da wanda kake so. Walakin Allah yahdi man yasha, sai dai Allah madaukakin sarki shike shiryar da wanda yaga dama. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, shi ya san shiryayyu. Wa ake gaya wannan maganar? Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya shiga damuwar bakwansa bai musulunta ba, annabi ya ce Allah ta'ala ya ce da shi innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. To yanzu alqur'ani ya ci karo kenan ga waɗanda suke cewa nassosi suna cin karo, can an ce yana da shari'a, nan kuma an ce baya mallaka shari'a. A waccan ayar da muka karanta cikin suratul shura ai ce akai innaka la tahdi ila siratin mustaqim, nan kuma cikin ainihin wato suratul qasas sai Allah ta'ala yake cewa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa ala bil muhtadin. Sai ace ba cin karo ayoyin su kai ba, shiriyar ce iri biyu, akwai wanda annabi yake mallaka sallallahu alaihi wasallam, akwai wanda kuma baya mallaka ta Allah kadai ne yake mallaka ta. Wacce annabi yake mallaka? Ita ce waccan ta farkon, shiriya ta nusantarwa, nunawa, shiryarwa da bayani. Wacce ce wanda baya mallaka? Shiriya ta tawfiki da kuma ilhama da kuma kabul, wannan ita ce wadda baka mallaka, nima bana mallaka, a matsayinka na uba baka mallaka, a matsayinki na uwa baka mallakar wannan. Wa qala ta'ala, Ubangiji ta'ala yace in alayka illa albalag, hajiba ba abinda muka dora maka sai isar da sako, ba abinda ke kanka sai isar da sako. To ni abin da ke gaba na dai na karanta. To farkon ayar, bayna aradu fama arsalnaka alaihim hafiza, ko in alayka illa albalag. To ni bai ka kawai sai kama in alayka illa albalag. Bayna aradu ma'ana idan sun bujire, bayna aradu fama arsalnaka alaihim hafiza, idan ka gaya musu suka sa kafa suka shure suka bujire, ba mu aiko ka ka zamanto mai tsaro ba a kansu. Fa in a'radu, ka gaya wa ɗanka ya bujire, kika gaya wa yarki ta bujire, ka gaya wa ɗalibanka suka sa kafa suka shure suka bujire. Allah ta'ala ce fa in a'radu, in sun bujire, ka dai isar da sakon ku. Hidaya ta farko kana da ita, kuma kai amfani da ita, kuma ka nusantar da su. Ba a'radu fa ina a'radu, sai suka bujire, fa ma arsalnaka alayhim hafiza. Allah ta'ala ce dama ba mu aiko ka zama mai gadi mai tsaro akan su ba. In alayka illa albalag, ba abinda muka dora maka sai isar da sako. Ina fata an gane, da haka ka isar da sakon ka kenan. Wannan suratul shura ce, ita ma aya ta 48. Wa qala jalla sha'nu, Allah mai girma da daukaka yace laisa alayka hudahu walakin Allah yahdi man yasha. Yanzu kaga in alayka illa albalag, can fa ma arsalnaka alaihim hafiza, kaga ana nufin wannan shiriya ta biyu ba annabi sallallahu alaihi wasallam baya mallakata. An gane ko? Wannan ayan ma da muka karanta, laisa alayka hudahum, shiryar da su ba akan kai ke ba, kauce akai ka isar da sako. Fa dhakkir innama anta mudhakkir, tunatar kai mai tunatarwa ne kawai. Lasta alaihim bimusaidir wama anta alaihim bijabbar fadhakkir bilqur'ani man yakhafu wa'id. Wama anta alaihim bijabbar, haka Allah ta'ala ya ce kai ba mai tirsasa su bane. An gane ko? Sai Allah ta'ala yake cewa walakin Allah yahdi man yasha, Allah ta'ala shine ke shiryar da wanda ya ga dama. Suratul Baqara aya ta 272. To waɗannan su ne kamar abinda malai ya gaya mana cewa shiriya nau'i biyu ce, kuma yanzu mun fahimta. Da haka kai a matsayinka na uba, a matsayinki na uwa, wancan shiriyar ta farko kina mallakata, mai gidanki yana mallaka akan yayanku. Ku yi iya bakin ƙoƙarinku, ku wayar musu da kai game da dukkan abinda zai zama alkhairi gare su, ku yi ƙoƙarin tsoratar da su ga dukkan abinda zai zama sharri a rayuwarsu. Ina ba ta gane. kai tun yaro yana karami kake ta fama kake ta fama kake ta nuna santar da shi yi kaza kar kai kaza yi kaza kar kai kaza ya girma ya zama mutum kuma ya ki yibin abin da kake ya masa ya bujire ka sauke nauyin ka an fahimta kaman wani uba kwanan baya muna magana yace wallahi yaje ya nemi yake cewa dan sa ya duba inda yafi kowa wato inda yan dabam sun fi kowane yan daba muni ya shiga cikin su yace ba ruwan sa yace wallahi malam karka damu kanka kai ma na ka damu kanka wallahi nayi duka nayi masa kaza nayi kaza nayi kaza nayi kaza nayi kaza duk ya bujire yace wallahi talla karka dauka wai a gida ma ana ganin kamar ko kar jini na ba abin da zai haunawa ya zabi inda ya fi masa ya tafi ya je rayuwarsa to saboda haka akwai wanda zaka ga an yi dukkan abin da aka yi ba sakaci bane da ka ganshi ya lalace wallahi iyayensa sun yi iyakar kokarin sa ya zama mutumin kirki iyayensa sun yi iya matukar kokarin su akan ya zama mai ilimin addini da na zamani yaki karatun addinin yaki karatun zamanin an kai shi wajen koyon sana'a yaki ya jawo rigima a zaunar da shi a yi masa fada a hukunta shi ya sake komawa kai har abin ya riga ya zama jiki aka zuba masa ido kenan yanzu kaga nan ba za ka ganshi yana shaye-shaye ko yana dauke-dauke ko yana harkar daba ko yana wannan ka tuhumi iyayensa ba zaka tuhumi iyayen idan baka san irin jajircewa da namijin kokarin da suka yi akan kai ya zama haka ba na fata an gane al-khatawat ko al-khutuwatul amaliyya li tarbiyatil abna matakai a aikace da ake bi wajen tarbiyantar da yaya al-khutuwat matakai kenan akwai mataki-mataki da ake bi al-amaliyya na aiki ba wai iya surutun baki ba akwai abubuwan da a aikace zaka yi su dan ka ba wa yayanka tarbiya kana son yayanka su zama masu tarbiya ko to ga wasu matakai a aikace da zaka bi su yayanka da izinin Allah za su zama masu tarbiya al-amaliyya ni kuma suka samu al-khutuwatu al-amaliyya sai suka samu ku al-khatau al-khutuwatu al-ilmiyya li tarbiyati al-abna abinda yasa za ku yadda cewa nawa shine daidai sai ce nabdau awwalan bi islahin nafs islahin nafs shi ma amaliyya ne ko ilmiyya to ku yara na ku kuma bari ku ji khutuwat din za ku fahimci amaliya din ne ku gyara yace mataki na farko kana so da yayanka su zama masu tarbiya ko kina so yayanki su zama masu tarbiya to ga matakin farko nabdau awwalan mala yace za mu fara ne da farko bi islahin nafs mu fara zama masu tarbiya ka fahimci abinda mala yace so kake danka ya zama mai tarbiya to kai a karan farko ka zama mai tarbiya so kake danka ya zama nagari eh so kike yarki ta zama mutuniyar kirki to ke ki fara zama mutuniyar kirki kai ka fara zama nagari wannan tubalin farko ne na ka haifi ƴaƴa masu tarbiya ba za ka zama lalatacce fandararre dan baya a dangi sannan kai sa ran zaka samu ƴaƴa nagartattu hafizan alqur'ani manyan mutane masu matsayi masu daraja ba lalle kana so ka samu ƴaƴa masu tarbiya to ka zama mai tarbiya ka zama mai tarbiya matar da ka aura ita ma ka auri mai tarbiya a to insha Allah ai kaga an samar da iri na masu tarbiya da haka babu abinda zai dinga fita daga wannan gidan sai ƴaƴaye masu tarbiya me yasa saboda mai gidan mai tarbiya ne saboda me matar gidan ita ma mai tarbiya ce to waɗannan kuma su ne tuwasu ko tubalan farko na ginin ƴaƴa masu tarbiya amma mace ba nagarta ko kuma uba ba nagarta qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ku anfusakum wa ahlikum nara ku fara tsare kawunan ku da farko sannan kuma ku tsare iyalan ku daga wuta kaga da kanka zaka fara kenan shirkin kai zaka fara zama mutumin kirki saboda akwai nagartar da ba ma koyar da ita yake ba kawai yayanka da sun taso a yanda suka gani kawai za su dau hannu ƴaƴanki da sun taso kawai yanda suka ganki kawai za su ci gaba da daga inda kawai akwai abubuwan da kawai kallonke da suke ayyuka aikace kawai suke daukan wasu abubuwa shi yasa Allah ta'ala ce ya ku masu imani wayanda suka yi imani ku tsare kanku ba ka zo ka zazzare ido kai ta jan ido a gida ka tsawata ka ce ba fita yawo ba kaza kai kuma yawon kake zuwa yawon dare kake zuwa sai 12 dare kake dawowa ka sha aikata ƴaƴanka su siyo maka taba sigari kuma ka zauna ka dinga kar in kuskura in ga wani da taba a hannunsa yana sha ke kike aikanta wajen malamin ki wajen bokanki sai da ta girma kuma kika ce zuwa ba na san biyayyen malamai zuwa wajen malaman nan bai da kyau na ba ta gane tana kallon yanda kike yi wa babanta tsiwa ita kuma in ta kike ce ni ba na san rashin kunya ni ba uwarki bace saboda haka waɗannan shine abin da malamin yake so ya gaya ma fa salahul abi wal um yaruwar uba da uwa min abrazil asbab suna daga cikin hanyoyi mabayyana almu'inati wa'inda suke taimakawa ala tarbiyatil abna akan tarbiyar yaya kaga wannan an sauƙaƙa maka ga wata hanya mai sauki wadda za ta taimaka ma akan yayanka su zama masu tarbiya ka zama mai tarbiya kar ka auri matar da ba ta da tarbiya ka auri mai tarbiya combination in ya zama na masu tarbiya ne to insha Allah wannan zai taimaka wajen samun yaya masu tarbiya li'annahum humul qudwa domin su iyaye su ne ababan koyi wal auladu yuqalliduna aba'ahum domin yaya suna yin koyi ne da iyayensu maza wa ummahatihim da kuma iyayensu mata al waladu da namiji yuqallidu abahu yana yin koyi ne da babansa shi yasa na sha fada wani a gurin karatu nake cewa shi yasa malamai suka ce duk wanda yazo neman yarka banda shi din kuma ka gano waye babansa ya babansa yake rike gidan idan babansa jajirtacce ne wajen tsare gida da kuma kula da gida da sauke nauyin iyali wannan dan nasa ba shi a iya samun akasi amma dai galibi abin da yafi faruwa waƙi'i shine wannan abin da ya taso tun da ya taso ya ga babansa baya wasa wajen kula da gida ya kula da su ya kula da tarbiyar su ya ilmantar da su ya dinka musu kaya ya ba su abinci yana girmama gidan haka ya taso cikin tsari a to wannan ai ya sha a mama irin abin da Bahaushe yake cewa shi gaba ɗaya rashin kirki da rashin mutunci shi bai ma san shi ba domin didda yuqallidu abahu ta kalidanci yake yi da babansa in ku aka ce a ina ai babansa ai kaza kaza kaji ba nagarta to akwai possibility akwai yiwuwar wannan dan shi ma ya gaji babansa irin wannan da haka in kaman yanda shi baban surukansa suke kuka da shi to in ka ba wa ɗansa yarka to kai ma za ka yi kuka da ɗansa wal bintu ita kuma mace ya to kallidu ummaha tana koyi ne da babata karba kallawa an ce mai tana da kirki tana da mutunci ga qiyamul layl ga azumin dare wallahi baiwar Allah nan mallam sai in ba ta kyauta ma ta ce ba ta za ta karba ba masha Allah amma tambayya babata take insha Allah idan babata nagartacciya ce ana kyautata zaton za ta zama nagartacciya kila waɗannan halayen da kake siffanta ta da su la Allah sufofi ne da ta taso ta ga babata da su da wahala kaga ba ta wato da wahala kaga ba halin babata take yi ba haka ce babata ba mutunci ba ragayya ba kaza to zai yi matukar wahala kaga ita ma ba haka take ba me yasa saboda da yana yin koyi ne da babansa in namiji ne ya tana koyi ne da babata in mace ce an gane qala ta'ala Ubangiji ta'ala ya ce wallazina amanu waɗanda suka yi imani wattaba'athum zurriyatuhum biimanin kuma ƴaƴansu suka biyo su suma suka bi bayan su da imani ga gidan dama iyayen masu imani ne kuma ƴaƴansu suka biyo su suma da imanin alhaqna bihim Allah ya ce zamu riskar da su ƴaƴan da iyayen alhaqna bihim zurriyatuhum za mu riskar da zurriyarsu su ma da su kenan gida ya taho akan asati mai kyau iyayen masu imani ne Allah ta'ala ce wattaba'athum dhurriyyatuhum kuma da suka haifi yaya sai su ma yayan suka zaman to masu imani to alhaqna bihim dhurriyyatuhum su ma yayan zurriya su jikokin gidan kenan su ma za mu riskar da su akan irin wannan tsarin wa ma alatnahum min amalihim min shay'in Allah ta'ala ya ce ba za mu tauye musu komai ba na aikin su kullum ri'in bima kasaba rahim kowane mutum jingina ne akan abin da ya tsururutar wa kansa ina fatan gani suratul tur ayata 21 da haka wannan shine mataki na farko gida zai zama nagartaccen gida kuma mai tarbiya ƴaƴan gidan za su zama masu tarbiya matakar su iyayen gidan suna da tarbiya suna da kirki wannan shine abu na farko na biyu ikhtiyarul ummi zaum sai kuma zabar uwa ai azzauja mata kenan wannan shi ma yana daga cikin al-khutuwatul amaliya li tarbiyatil abna wato yana daga cikin matakai a aikace na tarbiyar yaya ya zamto matar da ka aura mai tarbiya ce duk bulan da ka dora daga inda ka tsaya ita ma sai ta dauki ɗayan ita ma sai ta dora yaushe ginin ka zai kai mata ya timmul bunyanu har zuwa yaushe ne ginin ka zaka gama wa gairuka ya hadumu waninka yana rushe ginin kuma ka san mai rushewa yafi sauri tunda ta'adi yake fiye da mai ginawa sai ya zama kai ginawa kake matar da ka auro kuma mai rushewa ce yaushe zaka gama ginin sai ya zama to ke kokarin ginawa kike amma kin auri mai rusawa yaushe zaki gama ginin to ballantana a wannan lokacin da masu rushewa masu mai ginin mutum ɗaya ne amma masu rushewa dubu ai a wannan lokacin ya kamata lalle lalle ka zaba ka duba wanda in ka gina inda ka tsaya in ta zo korawa za ta in ku kai gangancin ba haka ba to za ka yi annadamu alama fata wannan shi ne gaskiyar magana aka lalle lalle a tsaya a duba wadda za a aura ta zamto mazhabinku manhajinku iri ɗaya ne ba ka nufin komai sai kawo gyara cikin al'umma ita ma manufarta kenan inna man yuridu thimara liyani'a lalle duk wanda yake son ƴaƴan itace nunannu kala kala shine yani'a yabhasu anil ardi tayyiba ko shakka babu yana neman gona ne mai kyau duk mutumin da zai yi noma za ka ga yana neman gona wadda take mai kyau ne saboda yana son abin da ya shuka din ya fito kuma ya nuna yayi kyau da haka kamar mallam yana nuna maka duk wanda yake son ƴaƴa na gari to inda zai shuka ƴaƴan gonar ta zamanto ita ma nagartacciyar gona ce mai karɓar taki akwai fertility a cikin ƙasar wanda in an noma abin da aka noma zai fito yayi yabanya amma idan ka kuskura kana so kai noma kuma ka samu ƴaƴan amfanin wato gonar amfanin noman amma sai ka samu wato gona fako mai tsandauri wanda ba ta karɓar ruwa to ko shakka babu kamar ka zaburwa kanka kai hasara bayan ka dau lokaci ka zuba kuɗi ka bata lokaci ka karar da rayuwarka ƙarshe kuma sai ga abinda ka samu ba wani na kirki bane wa min hikimatiz zawaj al'azima na daga cikin hikimar aure hikimar kuma mai girma injabul auladis salihin samun ƴaƴa nagari wannan tana daga cikin fa'ida ta aure mafi girma a cikin rayuwar aure wa min hikimatiz zawajil azima injabul auladis salihin haifar ƴaƴa nagartattu alladhina ya'buduna allaha waɗanda za su dinga bautawa allah wa yakununa zukhran liwalidihim waɗanda za su zama ajiya ga iyayensu wannan yana daga cikin hikimar yin aure qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace tazawwajul wadudal waluda fa inni mukathirun bikumul umama rawahu abu daud annabi sallallahu alaihi wasallam yace tazawwajul waduda ku auri matan da suke son ku alwaluda ku auri kwanika fa inni mukathirun bikumul umama domin ni zan yi alfahari da takarar yawan al'umma da ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da wayanda zan yi alfahari da yawa cikin annabawa da ku ne haka in ka tashi ka duba matar da ka san tana son ka kuma san ba na sama sama ba tsakani da Allah ka yarda cewa tana son ka da yawa sannan kuma tana yawan haihuwa yanzu kuma wayanda suke yawan haihuwan nan fa ba sa kasuwa sosai ban san me ko eh abba yanzu ko za a ga yawanci yanzu in aka ce mace kwanika ce sai ga mutane suna gudunta amma shi kuma shawarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar shine tazawwajul wadud alwalud sai kuma ana duba yanayin tattalin arziki ko suka ce ya za ka gane mai yawan haihuwa suka ce ana duba gidansu sai aka gidansu yanayin mahaifiyarta ta hayayyafa da yawa kannan mahaifiyarta yayyan mahaifiyarta duk suna da yayaye da yawa to wannan gida ne wanda irinsu suna yawa kamar yadda za ka ga ko wani gidan ka je za ka ga gabaɗaya duk gidan gabaɗaya mutum ɗaya aka haifa tak kuma mace ce to kaga akwai possibility amma kana son yawan yayan ka aure ta da ɗaya za ta iya haifa makila ko biyu ko wani abu mai kama da haka an gane ko wannan Imam Abu Dawud ya fitar da wannan hadisin hadisi na 2050 Imam An-Nasa'i shi kuma hadisi ana 3227 hadisin Ma'aqil bin Yasar sannan Ibn Hibban ya inganta shi hadisi na 456 da kuma hadisi na 457 ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم معايير الناس في الزواج sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ma'aunin mutane a aure manzon Allah ya bayyana ma'aunin mutane a aure shine ma'ayir jam'i ne na mi'yar ma'auni kenan fa qala sai manzon Allah yace tunkahul mar'atu li 40 ana auren mace ne li 40 dan abu hudu limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha yace ana auren mace dan dukiyarta dan matsayinta ko darajarta dan kyanta dan addininta fazfar bi zati din karabauta da ma'abociyar addini ta riba da daka hannunka zai talauce suka ce abinda ake nufi shine idan baka samu mai addini ba hannunka zai talauce ma'ana zaka shiga wahala dan haka ana auren mace duk wanda yayi aure kenan dayan abubuwan nan ya kalla ko biyu daga ciki ko uku ko duka ko kuma abin nan amma dai duk wanda zai aure ko dai ya duba dukiyarta ko ya duba matsayinta ko daga wani gida ta fito ko kuma kyanta ko kuma addininta idan an samu wanda ta hada waɗannan full option kenan nurun ala nur kenan ga dukiya ga kyau ga hasab ga kuma addini amma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi anan idan aka samu ga mace kwata kwata ba ta da guda uku sai addini ka aure ta an gane ko wannan hadisin shi ma hadisi ne wanda Imam al-Bukhari wancan hadisin na farko da muka karanta Imam Ahmad ma ya fitar da shi a cikin Musnad mujalladi na 20 shafi na 63 hadisi na 12613 Ibn Hibban hadisi na 428 hadisin Anas Ibn Malik shi kuma wannan hadisin na biyu da muka karanta Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadisi na 590 Imam Muslim hadisi na 1466 Imam Abu Dawud hadisi na 2047 Imam An-Nasa'i hadisi na 3230 Imam Ahmad a cikin Musnad mujalladi na 15 shafi na 319 hadisi na 9521 qala ta'ala ubangiji ta'ala yace fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah fasalihatu nagartattun mata qanitatun sune masu biyayya ga mazajansu hafizatul lilghaibi masu kiyaye abinda ba a gani ba bima hafizallahu da abinda Allah ya ce a kiyaye ma'ana masu kiyaye kansu ne a lokacin da mazajansu ba sa tare da su lokacin da mazajansu suka yi tafiya to suna kokari su ga cewa sun kare ainin wato mutuncin su sun kare dukiyar mai gidansu to wannan ita ce matar da ya kamata mutun ya nema kuma in ya same ta yayi dukkan mai yiwuwa kada ta subuce masa ya aure ta domin ita ce za ta saba masa farin ciki da sa'ada a wannan rayuwar domin kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu as-saliha Al-qanitatu aya wato suratul nisa aya ta 34 al-qanitatu mala yace wanda ake kira da qanita ko matan da ake kira al-qanitat ay al-muti'atu li azwaj masu yi wa mazajansu biyayya ba abin da yafi morewa a rayuwar aure sama da ka auri mai ma biyayya in ka ce ta yi ta ce to in ka ce ta bari ta ce ta bari ba abin da ke tafasa kwakwalwa irin kai ta wahala ka je ka dawo irin riskin da kake tsallakewa wajen kaga ka kula da rayuwarta amma ka ce kar a yi ta ce sai ta yi wannan abin yana bata rai wannan abin yana jawo damuwa sosai ko ka ce ta yi ta ce ba za ta yi ba dukkanta wallahi za ka daina ganin kyanta za ka daina farin ciki da aurenta za ka daina samun natsuwa da ita saboda ba ta da biyayya shi yasa aka gaya ma mai biyayyan nan to ita ce as-saliha yahfaznal azwaj fi ghiyabihim sune matan da suke tsare mazajansu in ba sa da suke tsare kansu in mazajansu ba sa da musamman a wannan lokacin da ana ta kwadaitar da mata suna cikin gidajensu ana ta kwadaitar da su wasu zawarawa ne kawayensu wasu kuma wasu matan ne waɗanda suke marasa nutsuwa da tsoron Allah suna zuwa suna mu'amala da wasu mazan banza suna samun kuɗaɗe da abubuwan more rayuwa da kayan sawa na alfarma da wayoyi manya-manya sai ga mace tana gida in ba Allah ya tsare ta ba sai ga tana fada irin wannan layi musamman mijinta ba mazauni bane yau yana nan sai sati daya sati biyu wani ma yayi wata da watanni baya nan to irin su an fi zo musu da irin wannan cewa kawai ki zama yar hannu ke ma ki zo kawai da kin je kwana biyu sati kaza kaza da ki yanzu nan ke ma zai ga kin shigo gari to a irin wannan lokaci din da ainihin wato imani yayi abin nan kuma lalata ta zamanto wa mutane ado ka samu matar da kai kadai take hulɗa da kai ba ta hulɗar namiji da mace da wani namiji in ba kai ba me amfanin tana da kyau duk inda ta ana bin ta wayoyinta tana ta chatting da wasu mazajen tana waya da wani tana wani yana turo mata kati wani yana sa mata data baka nan amma tana hira da wasu in fa an tsaya iya wannan mu'amalar ki dadin in ka san me ake nufi da aure wanda ake samun nutsuwa ita ce matar da take qanitatun hafizatul lilghaib shi sa Allah ta'ala ya takaita muka iya wannan sai ce fasalihatu sai ce qanitatun hafizatun duk sauran qualities da za a gaya ma na mace duk suna komawa ne karkashin salihat ko qanitatun kuma hafizatul bilghaib wato hafizatul lilghaib bima hafizallah sai yana komawa wannan duk kanta in ya zama tana biye-biyen maza tana kula maza ba kai kada take kula ba ina nutsuwa ina kwanciyar hankali wani dadi zaka ji sai dai inda use ne kai dele namiji ne wanda yake marar kishi wanda yake ya zama alade idan mutum ya zama alade shikenan sai shi da kansa ma yake kulla alakata da wasu mutane amma in dai mutum yana so ya samu matar da lalle ta samu kwanciyar hankali ce ta samu musamman wannan rayuwar kai kai kuskure baka samu mace ta gari ba wallahi gigi cewa na kai da mutane ba a cikin nutsuwar su suke ba na fata an gane kaga a wannan lokacin ne mutane suka fi kamata suka fi bukatar samun mata na gari su ma matan suka fi bukatar maza na gari akalla a dan dinga samun nutsuwa ta wannan layin amma sai mutum ya je yawo kansa kwashe-kwashe ya hafazna al-azwaj suna wato kiyaye mazajansu fi ghiyabihim in mazajansu ba sa nan wa fi amwalihim kuma suna kiyaye dukiyoyin mazajansu wa fi anfusihim kuma suna kiyaye kawunansu وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الجميلة في المنبت في المنبت السوء من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا جاكني يا صورة غمد أورم تككاوى أجوجي
an gane ko eh ga take kyawa amma a bola take shine mata ma'ana ga take kyawa amma iyayenta mutanen banza ne ita kyakkyawa amma iyayenta mutanen banza ne shine mambata so wato asalinta matsararta mummunar matsara ce daga inda ta tsuro daga inda ta samu asali to wannan asalin marar kyau ne fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam kita iyyakum wa khadra'ud diman ahir dinku da auran khadra'ud diman wace mace ce khadra'ud diman qalu sahabbai suka ce wa ma khadra'ud diman ya ma'aikin Allah wa inna irin mata ne khadra'ud diman قال سيتي المرأة الحسنة باك اليا كاو ماتتي اما فيل من باتسو اصلي مرر كاو تفوتو كان حالتا الله يا متا اما اصلين تبا مي كاو باني كو تانا دا حالايه ماسو كاو اما تا فوتو daga gida wanda yake marar kyau ta fito daga kariyayyen gida duk da cewa abinda malamai suke faɗa shine wannan hadisin bai da inganci kamar yadda zamu karanta sannan ya ci karo da wasu nusus din indai mace nagartacciya ce dan iyayenta ba mutanen kiki bane baya hana aure ta wala taziru waziratun wizra ukhra ita kam ta fita zakka a gidan ta zama daban a gidan nagartarta ba koyayya bace zahiran wa batinan amma in ka juya mudubin ka kalli gidan ka kalli baban ka kalli uwar to sai kuma kaga zero ce sai kaga duk wannan nagartar ta bare amma in ba za ka waiwaya ka kalle su ba ita in ka kalle ta za ka ganta tana da nauyi a skelin awo to inda hadisin ya inganta ana nufin din nauyin ta a skelin awo matukar asalinta ba mai kyau bane kaka aure ta wannan hadisin rawahu Daraqutni addara kutin ya ruwaito shi an gane ko amma wannan hadisin banda addara kutini ya ruwaito shi a cikin al-afrad haka auradahu al-ajluni daga abi sa'id marfu'an al-ajluni a cikin kashful khafa shi ma ya ruwaito wannan hadisin mujalladi na 1 shafi na 319 hadisi na 855 sannan arramu hurmuzi da askari su ma sun ruwaito wannan hadisin a cikin al-amsal haka ibnu adi ya ruwaito shi a cikin al-kamil haka al-qudai a cikin musnad al-shihab shi ma ya ruwaito shi haka al-khatib al-baghdadi a cikin al-idah a cikin idah haka ad-dailami a hadisin waqidi ya ruwaito shi haka ibnu al-mulaqqin a cikin badul munir shi ma duk sun kawo wannan hadisin yazo ta hanyoyi da yawa amma Sheikh Nasiruddin Al-Albani a cikin silsilatul ahadith ad-da'ifa yace wannan hadisin da'ifun jidda wato yana da rauni kuma raunin sosai an gane ko wa ma'anahu amma ma'anar hadisin annahu kariha nikaha zatil fasad annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyamaci ka auri mace wadda take wato zatil fasad daga ma'abuta barna ta fito fa inna araqas su domin wato a araqas su tanzi'u auladaha domin sufofin can wayanda suke na gado to suna iya fuzgo ƴaƴayen su ma su zama masu irin wannan an gane ko shine a araqas su wato sufofi na gado akwai sufofin da za ka ga na gado ne ba wai mutum iktisabin su yake a sama ba gada yayi daga babansa ko daga mahaifiyarsa ko daga susubin ya gaji wannan to za ka ga wannan ka auruwar da take da irin wannan matsalar to ga dama akwai wannan kwayoyin halitta na gado da za ta dauko daga can to in ka aure ta akwai war ƴaƴan da za ku haifa su ma wannan kwayoyin halittar na gado su ma su zama suna cikin jikinsu sai su yi aiki irin na kakanninsu an fahimta ko shine a araka su tanzi'u auladaha wannan suna iya jawo ƴaƴanta su ma su zama to masu hali irin na kakannin wa asluhu asalin khadra'ud diman annan nabata wai tsuro wato shuka yambutu ala al-ba'r wato shukar da ta tsuro akan turoso
fil mawdi'il khabith, a mummunan guri wato kazamun guri, ta tsoro akan a kazamun guri kuma akan turo so ma ta tsoro, fa yakunu zahiruhu hasanan, to ayin ta tsoro shukar ta fito sama, saman zahirin ta za ka ganshi mai kyau, ba za ka ga wannan turo san a jiki ba, ba za ka ga gurin da ta aka shuka ta marar kyau, ba za ka ganshi ba. Wa batinuhu qabihan fasidan, a zahirin wannan shuka za ka ganta mai kyau, amma badinin ta mummuna ne kuma gurbatacce. Idan addiman, dan haka kenan addimanu jam'u dimna, jam'i ne na dimna, wa hiya al-ba'ru, shine turoso kashin dabbobi, an gane ko, kaman yanda ainihin wato abin nan yake fada, wato abin nan wato wato addiman suka ce asalin sa shine wato kashin raƙumi ko kashin tumaki da awaki da fitsarun su, wannan shi ake kira addiman, an gane ko, to wannan sai shuka ta gero ko masara ko dawa ko wani abin da ake amfani da shi ko fruit, sai ya tsuro akan turoso kuma a guri marar kyau, ma'ana kaman wannan shine mutumin da yaga kyakkyawar mace haka a zahiri amma kuma ba ta da asali mai kyau, wannan ita ake kira da khadira'u dhiman, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a hirdinka da auren irinta, to amma hadisin kuma ba shi da inganci kamar yanda muka karanta insha Allah, sai mu tashi wa yamdahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam zata din ko abinda muka karanta ya zama daidai, Allah ya ba mu lada, kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بعد وأنا يجي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. يجي معلم متني يزوني من أوري دعك ابن تكي babansa mutumin banza ne, to amma tun yana yaro aka kai shi yaye gidan kawunsa, kuma shi kawun nasa mutumin kirki ne, yana gidan kawun nasa har lokacin auren, to kaman wannan karatun zai iya shafarsa ko kuma ba zai shafe shi ba, to kaman yanda dai shi hadisin da muka fara muka tsaya a kansa, hadithin da ya inganta kaga duk anan matsalolin suke, to amma hadithin kamar yanda muka karanta Sheikh Nasiruddin Albani ya raunana hadithin iyyakum wa khadira'u dhiman, shine al-mar'atu al-hasana fi man batis su, to in akwai wannan kaga shi kuma wannan bangaren namiji ne, duk da cewa a harkar aure kowane bangare ana so ya zama to ba shi da makusa, namijin ya zama to ba shi da makusa, haka ita ma macen ta zama to haka, idan haka ne kaga kenan ba mu da damuwar ko namiji ne ko mace ce, amma a wannan tambayar dai namijin ne ya zamto wato babansa bai da nagarta, amma ba anan ba hannun baban ya tashi ba, mas'alar dai duk tana da alaka da wannan hadisin, domin fa innal irqada sas, zamu karanta wannan hadisin a can gaba, shi ma fa innal irqada sas din kamar yanda za mu kazo za ku ji shi ma hadisi ne mai rauni, to duk wannan hadisan da sun inganta su ne duk za su zama sun hana kulla irin waɗannan mu'amalolin, amma madamar mutum shi a karan kansa mutumin kirki ne, kamar yanda na kawo ayar wala taziru waziratun wizra ukhra, to babu laifi a iya daukan aure a bashi tunda shi yana da nagarta, ina fata an gane, wayancan duk ijti hadad ne cewa lalle in iyayensa ba su da nagarta komai nagartarsa, to kenan me amfanin shi ba ya zama nagartacce, in har ba za a bashi ba saboda nagartarsa, kenan shi tunda ya biyo layin rashin nagarta shi ma yanzu nagartar ba za ta kwace shi ba kenan, shi ma kawai to kenan da haka gari shi ma ya zama watsatsan kenan, akalla gari a tsitsince irin su din a kullu mu'amala ta nagarta da su tunda sun fito da nagartar su, ina fata an gane, wancan kuma wala taziru waziratun wizra ukhra, rashin nagartan mahaifinsa wannan shi ta shafa, ina fata an gane, wannan shine wallahu ta'ala alam. Ita ma misali mace ce aka same ta ga ta nagartacciya irin wadda addini yace in an gani kar a bari wani ya dauke ta, amma kuma ba ta da uba, shikenan sai mijinta ya zama ubanta, kenan kaga daga nan kaga an tsaya daga nan sai kuma nasaba mai kyau sai ta kullu in aka ce ba haka ba to kenan ita ma sai dai ta je ta samu wani marar uba ta aura ita ba ta da asali shi ba shi da asali ƴaƴan suka taso ba za su iya jingina zuwa ga dangin su ba kenan da fata an gane wannan aka ce za a buɗa shi gaskiya to za a ga za a samar da damuwa da yawa da haka akalla dai mafi muhimmanci a samu shi mai neman auren ya zamanto a in namiji ne ya zamanto nagartacce ne idan mace ce ta zamanto nagartacciya domin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu ba ai magana iyayensa ba a ce idan iyayensa da shi din kun yarda da addinin su da tarbiyar su ku bashi su ba haka in ya zo muku kuka yarda da addinin sa da nagartarsa da kaza ku bashi haka shi ma wannan hadisin tunkahul mar'atu li 40 karshe sai annabi ya ce far bi zati din to sai aka samu ga zatu din amma iyayenta ba zawatu din bane shikenan yanzu sai kawai wannan iyayen sai su hana aure ta tunda ita zatu din ce haka mun baka aiki da hadisin ba ke na fata an gane wannan shine wallahu ta'ala a'lam.